daidai da 26 ga watan Maris miladiya ta Annabi Isa alayhi salam 2017. Kamar yadda muka saba gayyato malamai a wannan majalisi domin su zo su yi mana bayanin akan abin da ya shafi addinin musulunci domin guduwa tare wato ta guduwa tare da kuma samun tsira duniya da lahira. A yau Allah madaukakin sarki ya azurta wannan majalisi da Sheikh Dr. Ahmad Bello Dogarawa wanda shine bakonmu a wannan shiri. Assalamu alaikum muna maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wala ya hanya
alhamdulillah
to Allah ya saka da kai kuma da yardan Allah ganin yanda al'amura suke ta wato samun rikirkicewa a cikin zamantakewan auratayya ya sanya malam zai tattauna mana akan hadisin Ummu Zar'in wanda Abu Isa Tirmidhi ya ruwaito a cikin Shima'il Muhammadiyya kuma wannan hadisi ma'arufi ne sanannen hadisi ne malam zai karanta mana shi sannan kuma a fitar da fawaid nashi domin a samu maslaha da kuma mafita a tsari na rayuwa. Mata da na cika ku da maganganu ba zan ba malam fili insha Allah subhanahu wa ta'ala. Malam tafaddal mashkura.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما سوره سورارمو ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina so in wannan amfani da wannan dama wajen mika godiya ta ga hukumar gudanarwa ta wannan gidan radio mai albarka wato alheri radio da ke nan Zaria. Ni bako ne kwarai a nan ko da yake a Kaduna DITV Alheri ni dan gida ne kwarai da gaske dan shekara da shekaru ina zuwa lokaci. So amma kuma kamar yadda aka sani dama dukkan abubuwan nan wakilci ne kuma jin dadi na kullun shine yadda wannan gida na radio da ke Zaria yake kokarin gudanar da wato shirye-shirye muhimmai domin a ilmantar a fadakar kuma a nishadantar wanda dama shine take na mafi yawancin kafafen watsa labarai. Ina roƙon Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya karfafe su sannan mu ko masu saurare Allah ya ba mu ikon saurare mai kyau da kuma ba mu iko da ikon aiki da abubuwan da muke ji na alkhairi a cikin wannan gidan radio mai albarka. Kamar yadda dan uwa ya faɗi darasin da za a yi magana a kansa a wannan dare insha Allah na da alaka ne da hadisin Ummu Zar'i kuma hadisi ne mashhure bayan al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi da yawa daga malaman hadisi sun ruwaito daga ciki akwai Bukhari akwai Muslim sai dai ruwayar Muslim tafi shahara domin ta Bukhari yanki ne kawai ya kawo amma ta Muslim ita tafi shahara a cikin dukkan ruwayoyi wanda kuma insha Allah wannan ruwaya tashi ita ce zan karanto in fassara sannan in dan yi tsokaci game da abin da malamai suka fadi na darussa da fa'idodi da za a samu a cikin wannan hadisi din insha Allah ta'ala. Ina roƙon Allah ya mana gamdakatar wajen faɗin abin da yake daidai. Kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin ne daga Suleiman dan Abdulrahman da Aliyu dan Hujr. Su biyun suka ce Isa ibn Yunus ya ce masu Hisham ibn Urwa ya bashi labari daga Abdullahi dan Urwa daga shi Urwa din daga kuma Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha inda ita Aisha din tace jalasa ihda asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a tace wasu mata 11 sun zauna a wani wuri suka yi alƙawari da yarjejeniya a tsakanin su cewa ba za su boye komai ba game da halaye ko labaran mazajen su. Kenan waɗannan mata 11 matan aure ne kowaccensu tana da miji suka zauna a wani wuri suna hira a cikin hirar tasu suka yi alƙawari ga juna suka yarjejeniya cewa kowaccensu za ta faɗi wani bayani muhimmi game da mijinta ba za kuma su boye komai ba. Aisha ta ci gaba da cewa qalatul ula mace ta farko ta ce zauji lahamu jamalin gassin على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل مچن فرقو تچي زوجي لحم جمل مجينا نامر راقومي ني غس مر درجه واتو راممن راقومي واندا ادبي اداما a cikin larabawa namar raƙumi na daga cikin nau'o'in nama da ba a damu da su ba kome kyansa kome matsayinsa to amma in ya zama kuma raƙumin ma ramamme ne mara daraja ba a kuma tsabtace shi wajen fedewa da gyarawa ba to yafi muni sai ta siffanta mijinta da cewa kaman namar raƙumi ne ramamme ala ra'as jabal wanda yake can kololuwan dutse to tunda yana can kololuwar dutse ɗayan biyu ne ko dai a jure ma wuya a hau a dauko ko kuma a hakura in kuma yana da saukin hawa to kaga sai a hau cikin sauki a dauko to amma sai ta ce la sahal shi dai wannan dutsen ba mai saukin hawa ba fayurtaka balle a hau cikin sauki a dauko duk da naman ba daraja in dai har ba wahala wajen dauko shi za a iya hawa a je a dauko a sauko da shi to babu sauki kenan tunda babu sauki zai wahala a hau wala samin kuma naman ba mai daraja bane ba mai kiba ba mai mai bane wanda zai jawo hankali ya ja ra'ayin mutum ballantana idan ya zamanto haka din fayuntakal duk wahala a ce sai an hau an jure ma wayan a ji a dauko wannan shine siffar mijinta malami suka ce abinda wannan mata take nufi shine mijinta mai wayan sha'ani bai da saukin gane abubuwa kuma ba iya gamsar da shi balle a yarda da shi duk kokarin da matar shi ta yi wajen ganin ta kyautata ta dadada ta burge shi sai dai gwasalita don haka ta siffanta shi da nama na raƙumi raƙumin ma ramamme wanda yake kyamurarre bai da dadi kuma yana tsore yana an tsora shi akan dutse can kololuwan dutse mai wahalar hawa saboda haka duk macen da tace sai ta gamsar da shi to ta dora maka da aiki domin ba za ta iya gamsar da shi ba inda zai iya gamsuwa in an yi kokari an yi yunkuri an yi hoppasa an yi ta mata ba ta maza ba to za ta iya jurewa ta yi kokarin ta sadaukar da lokacinta da rayuwarta da lafiyarta da dukiyarta da komai nata ta yi fada ma da kowa kila domin ta yarda da shi to shi ba za a kai ga yarda da shi ba duk abin da sannan kuma shi a wajen zamantakewa ba mai kyakkyawan zamantakewa bane bai da wani hali na zamantakewa ballantana a dalilin wannan a ce to bari a jure duk wahala dai wata rana kila ya yi saboda haka wannan ta yi ma mijinta kifa ɗaya kwala ta nuna kawai shi wannan mutumin ba mutum ne wanda yake da daɗin zama ba
to akaram sallah za mu iya tafiya kowanne da maganin wato matsalolin irin wa'innan mazajen da za a ambato ko mu bari sai an gama kawo matsalolin daga karshe sai a kawo magani
ina ganin zai fi kyau mu gama karanta hadisin
to shi
sa'annan sai mu dawo bayani akan abin da ya
faru alhamdulillah
qalatus saniya sai mace ta biyu tace zauji ni nawa mijin la abussu khabarahu bazan bada labarin shi ba bazan faɗi komai game da shi ba inni akhafu alla azarahu dan ina tsoron in na fara bayani kansa ba ma zan iya gamawa ba
na'am
ba zan iya gamawa ba
na'am
wadansu malamai suka ce la din nan za'ida ce abinda take nufi inni akhafu an azarahu babu la
na'am
ina tsoron idan na bada labarin shi zai sake ni rabu da ni
na'am
saboda haka idan an dauki la za'ida ce ba ta da muhalli a cikin fassara kenan inni akhafu an azarahu ina tsoron in na bada bayani akan shi to zamu rabu zai watan gariliya da ni zai sallame ni zai kore ni ko kuma inni akhafu alla azarahu ina tsoron in na shiga bayani kansa duk abinda zan fadi ba zai wadatar ba saboda mugun halin shi in azkurhu in dai zan fadi bayani akan sa to azkur ujrahu wa bujrahu zan bayyana mugun halinsa na bayyane na fili wa bujirahu da mugun halinsa na ɓoye kenan shi ya tattaro abubuwa da yawa yana da mugun hali wanda duk al'umma ma sun sani na fili kenan sannan akwai wanda ita kadai a matsayinta ta matan shi ta sani saboda haka yana da halaye munana bai da zamantakewa na ƙwarai a cikin rayuwarsa da mu'amalarsa a waje da magida saboda haka kila a fili za a ganshi kamar wani mutumin kirki mai kyakkyawan hali mai dabi'u na gari amma kuma wasu ma sun san shi ba mutumin kirkin bane sannan a gida kuma yana da munanan dabi'u wanda yake mutanen majama ba su sani don haka wannan matar kamar da farko tana nufin ba za ta fadi komai game da mijinta ba amma duk da haka kuma sai ta fadi sai ta dan yago kadan sannan shi ma tayi masa kifade ya kwala domin abinda ta fadi game da shi ya tattaro dukkan sharri tunda ta ce in dai zan bayani akan sa to zan fadi komai game da munanan halayensa na bayyane da na koyi qalatu salifa sai mace ta uku tace zauji ni nawa mijin al ashannaku dogon banza ne dogon wufi ko kuma al ashannaku dogo ne mara hankali shine ashannak da larabci duk wanda aka siffanta shi da cewa shi ashannaku ne ana nufin a wajen halittar shi dogo ne amma kuma bai da hankali ba mai cikakken hankali ba saboda haka ko kace dogon wufi ko ku dogon banza ko kuma dogo mara hankali in antik in nayi magana a gaban sa na faɗi wani abu wanda ya dame ni na bayyana masa damuwata wa tallak sai zai sake ni shi mai saurin saki ne wa in askut in kuma nayi shiru na danna zuciyata na haɗe bakin ciki na wa allak zai banna a matsayin wadda ita dai ba kamar mai miji ba kuma ba kamar wadda ba ta da miji ba saboda haka za ta zamanto tana ragaita tana kai kawo ita dai ba a yi mata mu'amala irin mu'amalar da ya kamata miji wa matarsa ba sannan ita kuma ba a ce an rabu da ita don ta san ba ta da miji ba kaga ita ma wannan ta faɗi mummunar magana game da mijinta gashi dogo ne amma dogon na banza tsawon wofi yake ji don ba yi da hankali ba yi da tunani bai da wayewa bai da sanin ya kamata in ta yi magana game da abin da ya dame ta kuma ya sake ta in kuma ta shiru ta haɗe bakin cikin ta da ɓacin ranta kuma zai batta kamar mu'allaka wadda ba za a ce ga miji ba domin mijin bai tsina mata komai ba kuma ita ba a ce an rabu da ita ta san ba ta da mijin ba qalatu rabi'a sai mace ta hudu ta ce zauji ni ko nawa mijin ka laili tahama kamar daren tahama kamar dare ne na tahama daren tahama shine daren da ake samu a tsakanin Hijaz da Makka an ce dare ne wanda yake matsakaici madaidaici shi la harra ko la harrun bai da tsananin zafi wannan daren wala qarrun ko ba tsananin sanyi ko wala qurrun ko bai da tsananin sanyi kenan dare ne wanda yake madaidaici mu'tadil wanda yake babu tsananin zafi a cikin sa babu tsananin sanyi a cikin sa wala makhafata shi mijina ba wani abin da nake tsoro game da shi ba na tsoron in yi bayanin abin da ya dame ni zan iya faɗa masa komai a gaban sa ba zai gwasale ni ba ba zai daka min tsawa ba ba zai hana ni ba wala fa'amata kuma baya yin min wani abu wanda zai sa in kosa da shi duk in kosa ma da zaman shi a gidan in rika fata da Allah Allah ya bar gidan mana in tafi mana ya huta in sha iska saboda haka malamai suka ce wannan matar ita ce ta farko a cikin guda hudun nan na farko da suka yi magana da ta yi mijinta ta yabe shi da hali madaidaici ta siffanta shi da dare na tahama daren tahama la harrun wala qurrun bai da tsananin zafi bai da tsananin sanyi wannan daren a Hijaz zuwa Makka ake samun shi kenan mijinta mai matsakaicin hali yake da shi shi ba mai ba mai yawan tsanni bane kuma ba sahuhu bane gaula mijin hajiya mijin tace shi ba haka bane shi mai daidaita al'amuran sa a cikin dukkan al'amuran sa akwai tsaka-tsaki wanda shine abin da ake so dama kowane musulmi ya zama musamman ma a cikin alakarsa da iyalinsa sannan ta nuna cewa kuma shi mutum ne wanda bai da kaushi za ta iya sakin baki ta yi magana ta yadda ta so a gaban shi ba zai tsawata ba ba zai hana ba illa iyaka in ya ga gyara ya gyara mata sannan kuma shi bai da wata ɗabi'a da za a ce an kosa an gundura an gaji da shi kullum ana so ya zauna a gida a yi hira da shi a yi mu'amala da shi domin abokin zama ne قالت الخامسة sai mace ta biyar tace zauji ni ko nawa mijin in da khala in ya shigo gida fahida sai ya zama kaman damisa dabi'ar damisa ita ce in ta fita tana da tashin hankali amma in ta dawo in take zaune to takan zama bacci kawai take ba ta da tada hankali ba ta da hayaniya ba ta da komai sai kawai ta kwanta ta bacinta saboda haka ita ma wannan ta yabi mijinta ne cewa a gida mai sassauci ne mai kyakkyawan dabi'a ne bai tada jijiyar muya bai da katsawa bai yawan wato ta'annuti bai fatali da kwado bai abubuwa wanda za su tada hankali shi mutum ne na tsatsi a gida sai yasa tace masa in dakhala fahida in dai ya shigo gida sai zama kaman damisa wa in kharaja amma kana dauka wannan natsuwar tashi rauni ne fa wa in kharaja in ya fita zuwa wajen mutane asida sai zama kaman zaki ma'ana kurjini da jarumta da dagewa da dogewa da tsayuwar daka wajen yin abin da ya kamata haka idan ya tafi wajen yaki ba gudu ba ja da ba sai ya cimma manufarsa in ya fita nema tsayawa yake jajirce ne wannan sifofi ne masu kyau a gida mutum zo mai sassauci a waje kuma ya zamanto mai tsayawa tsayuwar daka wataƙila wannan ya dace da abin da ake faɗi game da manyan sojoji akan ce wai a waje general ne amma a gida dan tatsitsi ne to wannan haka ne ko ba haka ba Allahu alam amma abin da yake da muhimmanci dai shine a gida a samu mutum mai sassauta murya ba mai daka tsawa ba ba mai taratsi ba ba mai tada jijiyar muya ba ba mai fada ko yaushe ba sa'annan a waje ya zama an san shi jarumi ne sadauki ne mai dagewa da dogewa mai tsayawa tsayuwar daka wajen ganin ya kai ga abin da yake so matukar abin da ya dace wala yasalu amma ahida kuma baya tambayan abin da ya bari a gida bai tambaya ya akai wannan abin ya kare ko sai an gwada hatsi a gaban shi ko sai ya dauko magi ya kidanya yace gashi nan ko nama sai an kirga daya bayan daya in an kawo mishi sai ya tsaya ya lissafa baya wannan abin da biye bari a gida baya cewa mai yasa aka shanye mai yasa aka ci baya wannan matukar ba almubazzaranci ya ga ana yi ba ya jawo hankali ya fada karba baya da sa ido ya tabbatar cewa wai komai keke da keke baya da wannan dabi'a saboda haka ko shakka babu wannan yabo ne tai kuma ko wanne miji ana so ya zama mai irin wannan hali din qalat as-sadisatu sai mace ta shida tace zauji ni ko nawa mijin in akala in ya dawo gida aka bashi abinci ya fara cin abinci laffa zai hada komai ya canji saboda haka ita mace ce mai kokari ta iya girki-girki ba abinci ɗaya take mishi ba domin ba a cewa laffa sai in abincin na da nau'o'i saboda haka za a kawo nau'o'i daban-daban kila akwai kwanon abinci daban akwai na salad akwai na kaza sannan akwai fawakihu kayan marmari akwai abin sha can iri-iri ita mace ce ƙwararriya wajen abinci ƙwararriya ce wajen girki saboda haka in mijinta ya dawo to yakan dawo da burin zai ci dewa saboda haka in ya kama ci sai ya canye komai bai rage komai ya tattara wannan ya hada wannan ya hada wannan ya hada duk ya ci wa in shariba istaffa idan kuma ya sha abin sha in zai sha sai ya shanye komai ko digo ɗaya bai bari sai ya rika yana sa kofin yana ƙara tsotsewa kamar yadda yara suke ba zai rage komai ba wa in taja'a in kuma ya kwanta zai bacci iltaffa sai lulluba kansa da gargoshi kadai wala yulijil kaffa bai ma miko hannunsa wajena li ya'lam al-fassa balle san halin da nake ciki saboda haka shi kuma tunda dai ya ci ya sha yayi tatul sai bacci bacci kawai yake kuma babu ruwan shi da la'akari da halin take ciki tana da sha'awa ta bukatar shi ya biya mata a ya ma san me take ciki ko ya dan mika hannunsa ta kwanta akan hannun kafin bacci domin ya dan ɗebe mata kewa su dan yi hira duk baya wannan saboda haka sai malamai suka ce wannan matar ta hada abubuwa biyu na farko ta yabi kanta a kaikaici a fakaici don ta nuna ita ƙwararriya ce wajen abinci shi yasa idan ya zo yana cin abincin yadda ya kamata ya sha abin sha yadda ya kamata sannan a lokaci guda kuma sai ta ɗan soke shi kaɗan ta nuna cewa ba yawo yake ba zai zauna a gida sai dai kawai in ya zauna ba ruwan shi da ita kawai ba abin da ya dame shi da ita kawai kwata-kwata ta kansa yake tun da ya riga ya ci ya yi tatun to sai bacci kaga shi yana da ma shari'ar musulunci ta hana mutum ya ci ya kat ya zama ba yi da yadda zai yi numfashi balle ya wata ka taɓusu duk wanda ya ci ya kat akwai yawan ba zai iya komai ga iyalinsa ba amma wanda ya ci abinci madaidaicin ci to zai iya kuma wani abu na kazar-kazar to kuma mata suna buƙatar wannan saboda haka sai ta bi shi ko kuma ta nuna cewa dai ba yawo yake zuwa ba amma kuma dai ba ruwan shi da ita in ya ci kawai ya sha ya kat sai kwanta ya ta baccin sa qalatu sabi'atu sai mace ta bakwai tace zauji ni ko nawa mijin ga yayau tace mahalakake ne domin daga gayyu ne inji waɗansu malaman ta kuma ce au a yayau to shi yasa malamai suka ce to ashe ga yaya uncin ba ainihin daga gayyu bane a ga yaya u daga ainihin wato gafalu kenan wawa ne wanda bai san inda kansa ke ciwo ba domin ayaya shine wanda yake kaman makamu bai san ma abin da ya dame shi ba kenan wani dolo wani shashasha wani santoladi sanholo haka ta sanfanta mijinta kawai wani gaula ne wawa da baka wanda bai da fahimta bai da fahimta lahu kullu da'in lahu da'un dukkan wata ai duk wani aibi to ya dace da shi dukkan aibi sun taru akan shi shajjaki aw fallaki aw jama'a kullallaki shajjaki ko dai miki rotsi aka duka ke duka yayi duka sai ya ji mata ciwo aka ko da itace ko da sanda ko da dogona sai yayi mata rotsi shine shajj dan galibi ba a samun shajj a harshen larabci sai aka daga ka ne ake samun shajj saboda haka rotsan ka duk da cewa wadansu malamai sun ce ko fuska ma ana iya cewa shajjahu fi wajhihi ana iya fadin haka amma dai galibi shajj daga ainihin kani saboda haka yayi mata rotsi aw fallaki ko ya karya ki balla mata kashi ko targade ko kuma ainihin ya karya ta saboda tsabagen duka aw jama'a kullallaki ko ya hada miki duka ya fasa kai kuma ya karya saboda haka dukkan sharri sun kare akan wannan mutum gashi dai wawa gaula dolo shashasha sannan gashi bai ma da fahimta dukkan wani aibi ya tattaru akan ga yawan duka dukan nan sai yayi rotsi aka ko ya karya ko ya hada duka qalat saminatu sai ta takwas tace zauji ni ko nawa mijin almasu shafan da yake yi masu arnabin irin shafa ne wanda kamar ka shafa zomo wato in ka taba shi in aka taba shi kamar an taba jikin zomo laushi lumi lumi saboda jikin sa akwai ni'ima yana gyara jiki yana kyautata jikinsa yana kula da jikinsa yana cin abubuwan da suka dace wanda zasu gyara mai jiki warrihu kamshin sa kuma rihu zarnab irin kamshin zarnab zarnab wani ainihin ganye ne mai matsanancin kamshi idan an shafi abin da sa bamu da shi a nan kasar saboda haka dan ko masu shari'a ta cikin Laraba kawai sai suka ce nabatu ma'ruf kawai wani tsuro ne wanda yake an san shi don bamu san shi tun da bamu da shi amma dai yana da matukar kamshi kwarai da gaske wanda aka ce saboda kamshin sa wasu ma suna danganta shi da yafi kamshin turare almusk saboda kamshi wannan matar kinaya ta yi cewa mijinta dai yana da wato mu'amala kikkiawa saboda matsayin shi ba takura ba matsayin ba za a takura ba za a matsu ba dan an taba shi ma kaman an taba jikin zomo ne saboda laushi da taushi da kuma ni'imar ainihin wato jikin sa kenan yana da hakuri sannan yana da sanin ya kamata yana kuma jawo ta kusa baya tsananta mata baya gwasaleta baya koreta da sauransu sannan kuma mai kula ne da tsafta yana da tsafta yana wanki yana wanka yana sa turare yana broshi da sauransu wanda wannan sifa ce kikkiawa mai kyan gaske kwarai a hakkin namiji qalatu tasi'atu sai ta tara tace zauji ni nawa mijin rafi'ul imadi mai matsayi ne babba a cikin jama'arsa rafi'ul imad an fassara shi da abubuwa guda biyu na farko ko uku ma wasu ka fassara shi da tsawo wato tawilul qama shi dogo ne amma bambancin sa da wancan ashannaku shi wancan ashannaku dogo ne wanda yake mara hankali shi ko rafi'ul imadi idan Larabawa suka ce haka in suna nufin tsawo ne to suna nufin wanda yake tsayayye da kakke wato dirare wanda wannan sifa ce kikkiawa a wajen Larabawa kuma sifa ce da kan sa mata su so mai ta wasu suka ce rafi'ul imad ana nufin ainihin wato matsayin sa ne a cikin al'umma shi mai daraja ne a cikin jama'a wasu suka ce rafi'ul imad na nufin gidansa dogon gini yake da shi ta yadda kowa ya taso daga nesa zai hango saboda shi yana da abubuwan zai sa a zo gidansa saboda haka gidansa ma mai tsawo ne kowa zai iya hango gidansa kuma ya nufo inda yake tawilun nijad kuma mutum ne mai dogon masabin takobi annijad shi ne ainihin wato masabi abinda ake saba takobi a jikinsa kenan kuben takobin wannan igiyar da ake daura kudin takobi da shi shine nijad wasu suka ce a'a abin take nufi annijadu anan kama shi ma take nufi farko na farko tawilul rafiul imadi tana nufin dogon gida ne tawilul nijadi tana nufin tawilul kama ne shine ta saffanta shi da tsawo din sai laraba sai malamai suka ce ai dama duk dogon mutum in dai ana nufin maratayin takobin sa dole ne mai tsawo shi ma yawa in dai zai mashi kyau don haka aka ce duk kowanne ne zai iya dauka duk waɗannan da sifofi ne masu kyau take fadi game da mijinta azimur ramadi mai yawan toka a kofar gidansa saboda yawan kunna wuta da yake dan mutane su hango gidan su zo da kuma abin da yake yi na saukan baki da yin masa abinci da liyafa da sauransu qaribul baiti minan nadi shi makusancin gida ne a wajen dukkan jama'a duk wanda yazo duk taruruka na jama'a in aka tashi za a zo gidansa domin yana saukan baki yana masa abinci ga wuta ko da shi a kofar gidansa sai yadda in an zo kawai an san gida ne da in ka zo ana marabar ka da haka wannan mata ta siffanta mijinta ne da karamci da kuma kula da haƙoƙin baki da makwabta da kuma ɗabi'a kyakkyawa da mu'amala ta gari a cikin waje wanda ta sa ainihin wato jama'a suke son sa suke kaunar sa kuma suke girmama shi abinda ko bata faɗi ba shine alaƙar sa da ita a gida sai ta fita waje tana siffanta yadda yake a waje amma bata ce komai game da yadda yake a gida ba sai malamai suka ce duk da cewa bata faɗi ba amma dai yabo ne tunda har ta faɗi yadda yake a waje yana nuna cewa dukkan waɗannan sifofin ya siffanta da su a gida qalatul ashira sai mace ta goma ta ce zauji malikun mijina sunan shi malik sunan shi ke wa ma malikun me ka sani me kuka sani game da malik malikun khairun min zalika tace duk abinda zan fadi game da malik ya wuce duk abinda zan fadi na alkhairi game da mijina malik ya wuce wadansu malamai sun ce malik din nan kawai tana nufin shugaba ne ba wai sunan shi bane amma mafi yawan malamai sun ce tana nufin sunan shi ne malik shi yasa tace zauji malik kuma duk abin za ta fadi game da shi tana ganin ba za ta ibada haƙƙin sa ba saboda kirkin sa da kamewar sa da dabi'un sa na ƙwarai a cikin gida da waje shi yasa tace malikun khairun min zalik duk abin min zaliki duk abin da zan fada muku game da malik to ba zan iya fadi duka ba na rage muku lahu iblun kafiratul mabarik tace yana da raquma kafiratul mabarik wanda suke da yawan wato wurin zama a gida wurin da ake ainihin tattara su farfajin da ake tattara su ko garken su qalilatul masarih yan kadan ne yake bare su fita kiwo mafi yawan su suna cikin farfajiya mai yasa saboda kullun in baki suka zo za a yanka za a soke ko a yi musu gara shi yasa bai bare su tafi yawo bai bare su tafi kiwo dan sun tafi kiwo suka yi nisa sai an wahala za a zo su saboda haka yana da raquma masu yawa amma mafi yawan su suna gida a farfajiyar su ko a garkin su inda ake aje su sa'annan kuma kadan ne suke fita a tafi da su kiwo gurgurdan bukata wa idza sami'na sautal mizhar da zarar raquman nan sun ji kara ko sautin algaita ko sautin sarewa domin mizhar na iya daukan sarewa ko kuma abinda ake bugawa kaman dunduba ko kalambu ko makamancin wannan ma dai galibi suna fassara da tamburin tambur shine ainihin wato ko tambur shine abinda ake iya hura shi kamar yadda gidajen sarakuna ake yin algaita haka hura algaita to larabawa dabi'an su sukan tarbi baki a lokacin jahiliya sukan tarbi baki da irin waɗannan abubuwan ko a hura sarewa ko a yi algaita ko a yi kida alamar maraba da bako wannan dabi'a ce ta larabawa amma a lokacin jahiliya saboda a musulunci ba wannan ne yadda ake bi a tarba kowa da zaran sun ji karan ko sun ji sautin wato algaita ko suka ji sautin abun busa aka hura abun busa domin a tarba ko ai kanna annahunna hawalik wa'annan raquman da kansu za su tabbatar da cewa lalle wasu daga cikin sai an yanka su saboda ba zai kyale ba zai yanka ma baki domin a sha gara wannan ita ma matar ta faɗi alkhairai masu yawan gaske game da mijinta amma a waje bata faɗi alaƙar da shi a gida ba to amma sai aka ce duk macen da za ta ambaci alkhairin mijinta game da waje to yana nuna cewa a gida ma akwai alkhairi dan inda babu alkhairi za ta faɗi koda kalma ɗaya ce da za ta nuna cewa a waje ne yake amma a gida daban to tunda bata faɗa haka ba sai a kaddara cewa lallai tana nufin a gida ma yana da kirki mai karamci ne mai sanin ya kamata ne mai tarban baki ne mai kula da haƙoƙin abokan zama ne matarsa ƴaƴa da sauransu saboda haka wannan ita ma yabote
mai sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai kai tsaye daga nan DITV da Alheri Radio a kuma yau mun sami wato bakwancin Sheikh Dr. Ahmad Jalla Dogarawa wanda yake karanto mana hadisin Ummu Zar'in kuma ya tsaya akan hadisi na goma ne akan Allahu
shugaba masha Allah to sai mace ta 11 kamar yadda Aisha ta ce qalatul hadiyata 10 sai mace ta 11 ta ce zauji Abu Zar'in mijina sunan shi Abu Zar fama Abu Zar'in tace me kuka sani game da Abu Zar to tunda ta san ba sani ba dole ta zata musu bayani sai tace ana sa min hulliyin uzunayya ya nauye ya kunnuwa na da kayan ado zinare da sauransu kayan kyalakyale ma'ana Laraba na cewa kalmar anas tana zuwa ne daga taharruk sai sa shi kansu mutane ake ce masa nasun ko kuma al-insan saboda ya taharrakuna suna tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza a dabi'a in aka sa ma kunnuwa zinari ko gwalagwalai za su rika kadawa suna mummutsawa to shine ma'anan anas saboda haka tace anas min hulliyin uzunayya ai kamar ta ce ne anasa uzunayya min kulli ya nauyaya kunnuwa na da kayan ado gwalagwalai har ya zama suna reto suna rangaje a kunnuwa na wa mala'a min shahamin abudayya sannan gabbaina duk da cewa asalin abud na nufin damtse to amma gaba ɗaya take nufi ya kuma ainihin cika gabbuba na ko sasannin jikina da ainihin wato mai ma'ana yasa ni na zamanto mai kiba bayan da na zamanto ramammiya ya figil sai zamanto ya bani abinci ya bani kulawa ya iya kiwo irin kamar tana nufin ne mijina ya iya kiwo wa bajjani kuma yana ainihin wato yabona ko yana yawan yabona ya faɗa min kalmomin da nake so my darling sweetheart wane ne rabin raina rabin kaza har dai gina yawan fadin wannan fa bajahat ilayya nafsi har raina ma ya dauki hakan naji din ni din hakan yana kiranta my princess my queen my kaza har ta ji din ta zama haka wasu malaman suka ce akwai abin da take nibi ya faranta mare har naji na gamsu to amma dai tace fa bajahat ilayya nafsi ya nuna cewa akwai wani abu ne da yake mata wanda asali ba cancance shi ba yau da kullun sai ta ga ta ma kai wanda mutai kenan yana yabanta yana girmama ta yana kamba mata yana fadin mata kalmomi masu dadi yana siffanta ta da abin da take so tana jin dadi har ta koma a zuciyarta ji kai ta fa kai wanda mutai wajadani fi ahli gunaimatin ya same ni kafin ya aure ni a cikin mutanen da suke abinda suka mallaka kawai gunaima ne yan awaki ne wannan takalli ne na gana tasgir ne na gana ta nuna cewa ba wasu masu yawa bane yan awaki ne bishikin a gefen dutse wasu suka ce a bishikin tana nufin a cikin wahala da tsanancin matsanancin talauci amma galibin malamai sun fasara da cewa abin take nufi a gefen dutse faj'alani fi ahli sahilin ya dauko ni daga gidanmu bayan ya aure ni ya sa ni cikin gidan da suke sun mallaki sahilin dawakai wa atitin da raquma wa da'isin da kuma gonaki wa munaqqin da kuma kayayyakin gona wanda aka cashe da wanda ba a cashe wasu malaman suka ce a da'is shine abinda aka cashe wato hatsi wanda aka cashe shi aka sussuke shi munaqqin kuma wato wanda ba a sussuke mai kwansa munaqqin kuma wanda aka tace shi aka rabe shi da kwansan shi amma dan saboda musu kace da'is na nufin wanda suke da gonaki burjik iri wanda ake shuka abubuwa daban-daban ga kayan marmari ga inda ake shuka ra abin nan wato shinkafa ga gonan da ake doya ga gonan da ake masara gonaki daban-daban sannan kuma munaqqin sune nau'o'in kayan gonan wanda aka kwaso daga gona aka kawo gida fa indahu aqulu in ina gaban sa sai in fada abinda naso fala uqabba ba wanda zai ce man tir ko kuma ya ce bari ko ya daka min tsawa kenan tana fada abinda take so ta fadi a gaban sa na bayananta ko korafinta ko abinda take so ta fadi ko menene ta ga mai hankalinta kwance ranta a sake ba zai gwasale ta ba balle tana ce himan shiru ko rufa min baki baya wannan wa arqudu kuma in yi bacci na da dare fa ata sabau har sai gari ya waye ba mai tada ni saboda to tana da masu hidima ya kawo mata yaran da za su yi mata aiki a gida yan aiki tunda yana da hali saboda haka gashi nan ya kawo ita sai tayi baccinta ta hau gado ba ta hau uwa ba kwabo tayi baccinta take so har gari ya waye wa asharabu kuma in sha abin sha in na tashi fa ata kanna har sai yayi rara har sai na rige bazan kishin ya ba saboda yawan shi ummu abizar in mahaifiyar Abu Zar surkar take fa ma ummu Abi Zar in me kuka sani game da uwar Abu Zar hukumu ha burgamenta wurin da ake sa abinci wuraren da ake tara abinci abinda ta mallaka na tara abinci radahun mai fadi ne mai girma ne wa baituha dakin ta kuma ko gidanta fasahun mai ainihin yalwa ne kenan wannan mata ita ummu Zar ta siffanta mahaifiyar Abu Zar'i da yalwa ta nuna farko dai abinci ba matsala bane tana cikin ni'ima domin wurin da ake aje abinci burga ne ko rumbu mai girma ne sannan kuma gidan ma mai yalwace ne saboda haka babu takura ibnu Abi Zar'i sai dan Abu Zar wannan su malamai anan suka ce wannan nuna cewa Abu Zar'i na da wani da ba daga gare ta ba saboda haka ya taba aure kafin ita dan Abu Zar fa mabnu Abi Zar me kuka sani game da dan Abu Zar mabji'uhu shi dan Abu Zar wurin kwanciyar sa makwancin sa kama salli shatba kamar ainihin wato tsagin kabar ganyen dabino ne wanda idan aka zo aka cire kamar reshen dabino ko kuma ganyen yakin dabino tunda shine rassan sa ai a cikin aka cire wato ganyen ai akwai masalla ko kuma kongala wanda wannan kongalan ana iya yin gado to amma mai nauyi ba zai iya kwanciya ba face ya falle wannan tana siffanta dan da rashin kiba wanda wannan kuma abin yabo ne a wajen Laraba su mata Laraba sun ba su san mutum da yake mai kiban gaske mai tubi suna son wanda yake mai kakke shafal shafal amma mai jarunta saboda ta siffanta wannan yaron da cewa wurin kwanciyarsa wuri ne wanda yake duk mai nauyi duk mai kiba ba zai iya kwanciya ba domin kongala ce daga tsagin ganyen dabino da shi aka haɗa washubihu wa yushbihu zira'u aljafra sannan wato karfasa an karfata shine hannu ko kuma kafa na ainihin aljafra yar akuya wanda take watan ta uku ko hudu ita ce jafra a wajen Laraba yana iya wadatar da shi ai yanzu akuya take yar wata uku ko hudu ai karama ce galibi ma mutum ba zai iya ci ba zai yi kyama saboda zai zaman to yana yala yala haka namun to amma saboda shi ba mai ci ne da yawa ba saboda haka shi wannan kafan ma da bata kai ta kawo ba shi in ya ci mata ishe shi
sa ba shi da kiba
saboda haka bai da kiba
da na'am
bintu Abi Zar sai yar Abu Zar fa ma bintu Abi Zar in me kuka sani game da labarin yar Abu Zar tsawu abiha me wa babanta biyayya wa tsawu ummiha me ma uwarta biyayya wa mil'u kisa'iha sannan duk sasaninta a cike ki ma'ana in ta sa tufafi yana cikata ma'ana mace ce wacce take darkakkiya dirariya tana da duk abin da ake so wannan ita ce siffar da ta bata wa gaizu jaratiha kuma abin wato kishin abokanta ko kawayenta ko sauwayenta suna kishinta saboda suna ganin tana da ni'ima ga wadata ga sadarkakkiya sannan ga biyayya ga iyayenta don haka iyayenta na son ta sannan kuma gashi an mata goma na arziki tufafinta ya cika ta ya kamata saboda darkakkiya ce ta jariyatu Abi Zar sai kuma yarinyar gidan Abu Zar baiwar gidan Abu Zar fa ma jariyatu Abi Zar me kuka sani game da labarin baiwar gidan Abu Zar la tabussu hadithana tabsisa ba ta zuwa ta yada labarin duk abinda muka yi a gida sirri ba ta zuwa je ta kai labari tana faɗi wala tunqisu mirata miratana tanqisa sannan ba ta daukan abincin mu abincin da muka kawo gida ta je ta dauka tana zubarwa ko tana alubazantarwa ko tana lalata shi wala tamla'u baitana ta ashisha sannan ba ta barin kazanta a cikin gidanmu tana yawan yin ainihin shara sannan kayan gurin da ake aje bola din tana zubarwa akai akai a lokaci zuwa lokaci ba ta barin datti a cikin gida qalat sai ita ummu zar'in tace kharaja abu zar'in ana nan wata rana sai abu zar'in ya fita waje wal autabu tumkhadu a lokacin da dabbobi ake tatsan su wato ana tatsan madaran dabbobi sai ya fita irin yaje dan shakata din falakiya mar'atan sai hadu da wata mace ma'aha wala danilaha tana tare da ƴaƴanta guda biyu kalfa hadaini kamar ƴaƴan damisa kaza ƴaƴan damisa da san jiki su ta wasa da uwarsu kamar ka dauka cewa ba ita ce wacce take tara mutane ma ta musu illa ko tara dabbobi ta musu illa yal abani min tahti khasriha birumana taiha suna wasa da nonon ta guda biyu a cikin ainihin wato tufafinta da sa tufafi kamar vest haka kamar ƴar karamar riga su kuma suna wasa da nonnanta a cikin rigar ganinta sai ta bashi sha'awa fa ballakani ummu zar'in tace sai ainihin abu zar'i ya sake ni wanda ka haya aure ta fa nakatu ba'da rajulan sariyan tace sai na auri wani mutum bayan ta bayan shi abu zar'i ya sake ni sai na auri wani mutum sariyan mawadaci ko kuma babban mutum a cikin jama'ar sa rakiba shariyan yana hawa ainihin doki ya iya kwararre ne wajen hawan doki wa akhadha khatiyan kuma yana rike da mashin sa wato sadauki ne gashi ya iya doki sannan yana rike da mashi ko da yaushe saboda in an fita wajen yaki ba wasa ko in ya je farauta ya kware wa araha alayya na aman sariyan ya bani nau'o'in ni'imomi daban-daban na jin dadi duk wani abu da ake kira ni'ima ya bani wa atani min kulli ra'ihatin zawjan ya zamanto dukkan nau'o'in dabbobi da yake da su dukkan dabbobi yana da awakai yana da tumakai yana da shanu yana da raƙuma yana da ingarman dawakai da sauransu duk kowanne ya bani nau'i biyu kowanne ya bani namiji da mace wance ya bani namiji da mace dai hada mani wa qala kuli ummu zar'in yace mini ummu zar'in ci abin da kike so a gidana wa miri ahlaki ba kawai kici ba ki ma ba iyayen ƴan uwanki ki kai ma iyayenki a gida da abin da kike ki dauka da gida ki je ki kai musu na baki da qalat ummu zar'i tace falau jama'atu kull shay'in atani inda zan tattara dukkan abin da ya bani gaba ɗaya shi wannan sabon mijin nawa duk abin da ya bani na ni'ima ga bakin cikin da na samu kaina saboda sakin da Abu Zar'i ya mun yazo ya aure ni ya bani abinci ya bani dukkan abin da ake ba mace ta ji dadi sannan kuma yace in ci in sha kuma in sammama iyayena da zan tattara dukkan waɗannan abubuwan ma balaga asgara aniyata Abu Zar'i duk abin da ya bani bai kai kimar mafi kankantan abin da Abu Zar'i zai bani na kyauta wanda wannan ke nuna cewa lalle Abu Zar'i ya riga mallaki zuciyarta ba ta tunanin kowa ba ta tunanin komai sai Abu Zar'i saboda irin yadda ya mu'amalance ta a lokacin da suke tare malamai suka ce a nan wurin wannan mata ta siffanta mijinta dukkan alkhairi duk da kuma cewa yayi mata abin tsiya ya sake ta amma saboda san da take mishi ta rantsa idanta daga abin da ya mata na laifi saboda haka bata ma ga laifin da ya mata na sakin da ya mata ba har ma yanzu tana kamanta shi da na baya wato tana kamanta sabon mijinta na baya tana gwamawa tana nuna cewa ko me yayi mata duk abin da ya mata bai kai matsayin abin da Abu Zar'i zai mata mafi kankanta ba saboda haka ya riga ya mallake ta ya same ta duk da ba su tare amma tunaninta da zuciyarta na ga Abu Zar'i kuma a cikin matan nan 11 malamai suka nuna wannan ita ce mace ta bayani mafi tsawo kuma ta faɗi abubuwa na alkhairi fiye da kowace game da mijinta qala Aisha sai Aisha tace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na gama bashi wannan labari sai ce kuntu laki ka Abu Zar'i li ummi Zar'i ni a gare ki kaman Abu Zar ne ga matarsa ummi Zar wannan ita ce ruwayar Muslim a ruwayar al-Imam an-Nasa'i sai ya ƙara da cewa walakin ni la uballikuki Allah ya kani ba zan taba sakin ki ba saboda tunda dai ai Abu Zar'i daga aibin sa shi kuma daga tawayar sa daga gazawar sa ya sake ta duk da yadda suke to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha shi ya dauki mafi cikin shine zai zame mata kaman Abu Zar'i illa iyaka bambancin su shine shi ba zai taba sakin ki ba to wannan shine karshen hadisi din kuma malamai sun kawo fa'idodi da darussa fiye da 150 daga wannan hadisi din
je wannan fa'idodin ne sauraro kana sauraron shirin majalisin malamai tare da Dr. Sheikh Ahmad Jalladu Garawa kuma wannan shiri yana zuwa muku ne daukan nauyin Abdullahi Baturi dake Kwarbe cikin birnin Zaria. Akan kallan ina ganin zamu roki arziki ne sati mai zuwa zamu dora saboda lokaci kusan minti 10 mai rage kuma ga mutane akan layi wayana ta harbawa to zamu bude layi saboda a kira ba wai za a tambayi abin nan abin min fawaidil hadisi abin da yake karantarwa ba mu akwai tambayoyi malam da zai masa kusan ba zai da kai 150 din ba ma zai yi rage 150 insha Allah wannan hadisi yana da fa'ida sosai domin duk wanda ya ji wannan to akwai sakonni da in aka bi su lallai mata da maza ma'aurata za su sami zamantakewa mai kyau da kuma wanda ya kamata a guje musu ba za a yi koyi da su ba da wanda ya kamata a yi koyi da su kuma shi yasa muke ta son shirin ya koma awa biyu kamar yadda ake a babban tashar mu na Kaduna muna nan dai muna kira ga dukkan wanda yake so zai dauki nauyin shirin yana iya zuwa sai tsaye a samu manajan wannan shiri ko ka kira wannan namba 07 7 3 6 9 4 8 2 0 bayan mun gama wannan shiri din to mata za ku iya shigowa ta wannan layi a takaice ku ma malam tambaya kan abin da ya karanto yanzu 08 0 9 4 7 7 2 sannan maza za su shigo ta 09 0 9 3 5 2 2 2 5 wancan layi da muka bayar bayan mun gama shiri ne za a kira ba yanzu ba ga mutum na farko a kan layi wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum Umar barka da shigowa
na gode
eh haka ne to amina ne don gode assalamu alaikum akwai wannan layin mata ne ka shigo to muna jin ka wannan na so ka bari sai sati ne zuwa wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyin da malam zai warware zare da abawa akan kowane ɗabi'a idan miji yana da wannan hali din ga yanda matan ya kamata ta kasance domin a zauna lafiya insha Allah to muna godiya wa alaikum salam muna tare da wace yau barka dai muna tare da wace Hafsa barka da shigowa kin ji malam eh to malam zai amsa miki wannan insha Allah to masha Allah Assalamu alaikum ka rage sautin rediyon ka to muna tare da wane to barka da shigowa mutanen Katsina to ai bayani baka ji komai ba sai sati ne zuwa Allah ya kai mu ta Allah saka da alkhairi mutanen Katsina amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wane barka da shigowa kana da daƙiƙa 30. Amin amin. To dama akan sallah mun yi wannan ne dan mu sauke nauyi kar su ce
ba
buɗe layi ba. To amma irin dama tambayoyin da muke son na fiƙihu wannan Hafsat da Tabit suka ta kira.
Na'am.
Take cewa ko an faɗi sunayen matan a hadisin koko kawai an kira su ne da mata ne ɗaya tace na biyu tace in akwai sunayen tana son ne a ce muke tare.
Babu shakka dukkan ruwayoyin da suka zo babu ɗaya daga cikin ruwayoyin da ta ambata sunayen matan nan saboda dama an aka duba za a ga cewa sakon da ke cikin hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muhimmanci kuma shine Aisha ta ba muhimmanci sannan waɗannan mata ba sun rayu ne a zamanin musulunci
ba
irin labarin nan ne na kunni ya girma kaka domin Aisha irin labarin take da su ne wanda daga cikin abubuwan da ake koyarwa a ainihin wato lokacin su
sazo
tana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari saboda haka mata ne da suka rayu a lokacin jahiliya shi yasa gaba ɗaya idan mun duba zamu ga cewa idan banda Ummu Zar da Abu Zar da Ummu Abi Zar da Ibnu Abi Zar da Bintu Abi Zar babu wanda aka faɗi sunan sa sai kuma wancan miji da aka ce Malik waɗansu malamai suka ce sunan shi ne waɗansu suka ce a ta siffanta da sarauta amma duk sauran zamu ga cewa ba a faɗi sunan kowa ba saboda a sakon hadisin ba sunayen ne suke da muhimmanci ba kuma asali dai ruwayan ba zo da sunayen ba Allahu a'lam to
dakta cikin ɗan daƙiƙoƙi ko da 30 akwai wani abin da ba mu tambaye ka ba kake so ka ce
so ina ganin duk abin da zan faɗi insha Allah zai zamanto in an zo bayani ne akan shi hadisi da abin da ya kunsa na sakonni da darussa da kuma kila abin da namiji zai yi don ya gyara sannan su kuma mata da suke son a samu irin Abu Zar a gidajensu irin abubuwan da ya kamata su yi su ma domin mijin su zai musu Abu Zar wannan ina ganin in an samu wannan ne daga nan ne kila wasu abubuwan za su je baya insha
Allah to kuma ne da muka ce muna buƙatan wanda za su iya zuwa su ɗauki nauyin ƙarin awa ɗaya da wannan bawan Allah ya ɗauka Alhaji Abdullahi Bature da ke kwarbe cikin birnin Zaria in aka samu wanda zai ɗaukan irin wannan sai mu samu a riƙa tsarkare dukkan al'amura a kan lokaci muna godiya da Dakta Ahmad Bello Dogarawa da ya kasance da mu tsawon minti 57 a wannan gauri kuma Allah madaukakin sarki ya mai da malan gida lafiya shirya mai dukkan zuriyarsa shi kuma wannan ba Allah da ya dauki nauyin wannan shiri Allah ka kare shi da dukkan zuriyarsa ta biya mar dukkan bukatun sa na alkhairi tare da mu baki daya kuma muna maraba da dukkan wanda zai zo ya dauki sauran nauyin sauran awa daya din ko dai a zo kai tsaya samu manajan shiri-shiri na wannan gida ko kuma a kira wannan layi 0700-9-5-6-8 biyu sukuli a madadin dakta da ya kasance ta da mu a wannan majalisi shugaban shirin Abdullahi Ibrahim ni Bashir Abubakar Magaji da na gabatar da